Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Juma'a 17 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bagadba da agajin jan kai da tattalin arziki da kuma tsaro. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hula a Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar yar gwagwarmaya kuma yar jarida Safida Golian. Yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera take nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei.
To, kanin labaran kenan. Bayan da shugaban Ghana ya yi jawabi kan aniyarsa da wato aniyar da ya yi na farfado da tattalin arzikin Ghana mai tangal-tangal, yan kasar sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu da sharuwari.
Shine daga ma an kasuwa kafa an tsare musu haraji an haraji wa shi kan kasuwa sai da cewa an matsa mai fara shi yana leƙawa kuce kasar inda zai ga rihuna shoki.
A ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya albarkacin zaben gwamnoni da na dan majalisun dokokin jihohi za mu leƙa Taraba. Kamar kowane asubahin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bada agajin jan kai da tattalin arziki da kuma tsaro. Ziyarar Blinken a Niger na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiya Alhamis, ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Rasha da China ke neman yin tasiri sosai. A wani taron manema labarai da ya yi da tafaran aikinsa na Niger, Blinken ya sanar da shirin ba yankin yammaci da tsakiyar Afirka da aka fi sani da Sahel, wato kudu da hamadar Sahara, tallafin jin kai na dala miliyan 150 cikin kasashen hadda Niger, Burkina Faso, Chadi, Mali da Mauritania. A yayin da ya bayyana shirin bayar da tallafin, Blinken ya yabawa Niger da sauran kasashen yankin saboda jajircewarsu wajen tabbatar da tsarin demokradiyya. Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Rasha da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hular Ukraine, wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fidda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Rasha ta fara mamayar kasar a ranar 24 ga Fabrairun shekarar 2022, wani kwamitin bincike na kasa da kasa mai membobi uku ya bayyana cewa hukumomin Rasha sun aikata laifukan da suka sabawa dokokin kasa da kasa akan haƙoƙin bil'adama game da laifukan yaki da yawa da suka aikata. Laifukan yakin dai sun hada da kai hare-hare akan farar hula da cibiyoyin da ke da alaka da makamashi da kashe-kashe da azabtarwa da kuma tsare jama'a ba bisa ka'ida ba da fyaɗe da kuma ta sakiyar yara daga Ukraine zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba. Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar yar gwagwarmaya kuma yar jarida Safida Golian. Yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera take nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei, a cewar masu fafutuka a jiya Alhamis. A ranar Laraba ne aka saki Safida, yar shekara 28, daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran, bayan ta shafa sama da shekara 4 a gidan yarin, bayan wani hukunci da aka yanke mata akan wani rahoto da ta hada game da yajin aiki a shekarar 2018. A cewar kamfanin dillancin labaran 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama na HRANA da ke nan Amurka, an sake kama Safida ne a yammacin ranar Laraba, a yayin da 'yan uwanta suka ɗauke ta a mota suna kan hanyar zuwa gidansu da ke Dasful a lardin Khuzestan da ke kudu maso yammacin Iran. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Ghana, inda shugaba Nana Akufo-Addo ya sha alwashin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ta yadda za a samu wadata da kuma ayyukan yi. Tuni dai 'yan ƙasar suka shiga mai da martani ta wajen nuna ƙwarin gwiwa ko shakku. Daga birnin Accra ga Redwan Abbas da cikakken rahoton.
Gwamnati na ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yin aiki tukuru domin tabbatar da dawwammamin tsarin bunƙasar tattalin arziki ta samar da hanyoyin kasuwanci masu nagarta. Mun shirya za mu aiwatar da samun walwala a tattalin arzikinmu, kuma tabbatar da kafa ginshiƙai masu ƙarfi masu kuma ɗorewa a cigaba ɗin cikin hanzari. Da'iman gwamnati na sa ido ne akan nagarta na fagen kamfanoni da ayyuka masu zaman kansu da ke nufatar samar da aikin yi da kuma wadata, ko dai in ce arziki wa ɗiyan Ghana. Ko wannan ikirari na baiwa 'yan kasuwa tabbacin bunƙasar tattalin arziki zai haifar da ɗa mai ido kuwa?
Ni ne Surki Amin, dan kasuwa daga arewacin Ghana. Abinda shugaban ƙasarmu yake faɗin ga magana ne na siyasa. Ka duba yau lamarin ma'aikata da suka je pension, wasu kuma su suna da kuɗin kansu ne, ƙaran kansu, private investors, suna ga kamar bari mu sai bond ɗin gwamnati. Muka zo muka kai kaza, ga shekarun da bond nan zai girma, mu iya mu samu abin da za mu ta ci da iyalanmu. Yau haka wasu nasu ya mato, lokacin aka kawo su korafai-korafai, ba kudi, ba wane ne, gwamnati zai rage percentage. Alkawali ne, ya za a yi investors su yarda da gwamnati su nuna jari.
Ba dai zan yi tuya manta da albasa ba, don haka na waiga gun waɗanda sun kanna ƙarfi ƙabli da ba'adi na harkokin tattalin arziki.
Sunana Abdulrahman Isa, masters a cikin agribusiness management. Ni gaske dai ina jin daɗin maganar shugaban ƙasa sosai. Na farko niyya ne, niyya mai kyau, amma fadi guda ne kuma yin kuma daban ne. Gos in karfin ko cin gaban Ghana ya tsaya kan private sector development, that means ya kamata a create wani environment da zai sa cin gaban wannan enterprise.
Ine Alhaji Mansur, wannan bayani da shugaban ƙasa ya yi bayani ce mai daɗin ji, sai dai aiwatarwa ne matsalan. Kuma yadda a yi wannan su samu shi ne gwamnati kamata ta creating conducive atmosphere, shi ne ta ɗaga ma 'yan kasuwa ƙafa kamar su rage musu haraji. An haraji yawa, shi 'yan kasuwa sai ga cewa an matsa mai fa, sai ga yana leƙawa wata ƙasar inda zai ga laifi mai sauƙi.
Shakka babu a can baya mun sha jin gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Fatarmu wannan karon kwalliya ta mai da kuɗin sabuli. Radwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Redwan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kashi na labaran.
Yan tawayen M23 da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kwango sun bar ƙauyuka da dama gabanin tura sojoji yankunan da rundunar dakarun yankin za ta yi, a cewar jami'ai a yankin da ke fama da rikici. Don tsagaita wutar rikicin da aka samu a baya-bayan nan, na zuwa ne bayan da ƙungiyar 'yan tawayen da 'yan ƙabilar Tutsi ke jagoranta suka matsa kusa da birnin Goma, inda suka yi barazanar datsa hanyoyin da ke zuwa birnin mai mutane sama da miliyan ɗaya da ke kan iyaka da ƙasar Rwanda. Ƙungiyar M23 wacce Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ke ikirarin na samun goyon bayan ƙasar Rwanda ta kwace wasu yankuna a lardin Kivu tun bayan da ta sake bullowa a ƙarshen shekarar 2021. A cikin watan Nuwamban bara, Ƙungiyar Ƙasashen Gabashin Afirka ta EAC mai mambobi 7 ta fara tura dakarun soja zuwa gabashin Kongo a yunkurin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Jami'ai sun ce mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwan sama mai lakabin Freddy, ɗaya daga cikin guguwa da tafi ɗaukar lokaci mai tsawo a wuri a tarihi, ta kashe mutane fiye da 350 a kudu maso gabashin Afirka, ta kuma raba dubban mutane da matsugunansu kafin ta lafa a doron ƙasa a ranar Laraba. A jiya Alhamis, hukumar sa ido kan bala'i ta ƙasar Malawi ta faɗi cewa akalla mutane 326 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da guguwar ta haddasa. Shugaban ƙasar Lazarus Chakwera ya ayyana kwanaki 14 don makoki a faɗin ƙasar a shekaran jiya Laraba, inda ya bayyana lamarin a matsayin bala'i na ƙasa, ya kuma nemi taimako daga ƙasashe. A makwabciyar ƙasar Mozambique, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutane 53, jami'ai kuma na fargabar adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru yayin da guguwar ta katsa hanyoyin sadarwa gaba ɗaya a wasu ƙauyuka tun bayan da ta dira ƙasar karo na biyu a makon jiya.
To, a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan jihohin Najeriya albarkacin zaɓukan gwamnoni da wato 'yan majalisun dokoki na jihohin. Za mu leƙa jihar Taraba. Muhammad Salisu Lado, gare ka.
Talaka kabar kuka a kuri'ar kayancinka, ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka kabar kuka
a jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai 77, kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo da albarkatun ƙasa iri daban-daban, wani abun burgewa da abun sha'awa. Jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti, inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban. Katafarin gandun daji na Gashika Gumti da ke jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na Gashika Game Receiver da ke Taraba da kuma na Gumti da ke Adamawa, dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka, baya ga ƙirƙirar jihar daga ƙasar Gongola inda aka raba Adamawa da kuma Taraba, inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraba. Daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula. Reverend Jolin Yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar a gargashin tutar jam'iyyar SDP. Ana tsaka ga mulkin SDP a jihar Taraba, nan take Joli ya sake sauye sheka ya koma jam'iyyar PDP, inda kuwa ya sake dare karagar mulki a tutar jam'iyyar ta PDP, wadda har yanzu jam'iyyar PDP ce ke mulkar jihar Taraba. Hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar SDP a jihar Taraba ko wani irin shiri suke da shi a jihar Taraba, wanda ya fara da sunansa.
Ni mai suna Elifita Chagwa, state chairman SDP. Lallai kamar yadda kai tambaya, magana shirye-shirye mu jami'ar SDP da mu Allah ya ba mu dan takara, wanda ba da damuwa na magana kotu, ba da damuwa na wani yana gaba da shiki, ba mu da wannan, saboda haka muna shirye.
Alhaji Tanko Bambo Andami, wanda ke zama jigo kuma mai fada aji a duniyar siyasar jihar Taraba, wanda ya ce
tun da aka kafa Taraba da demokradiyya da jam'iyyar da take mulki a Taraba jam'iyyar PDP ne, dukkan mu na a PDP mu, to mun fita duka abin da muka bayar a PDP kirare ne, kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta. So batun jam'iyyar PDP ka aje taje, jam'iyyar APC kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattaru suka koma wancan jam'iyyar.
Alhaji Tukur El Sudi, wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba, shi kuwa cewa yayi a halin yanzu su ma sun gama dinke dukkanin bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zabe a jihar Taraba, na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP.
Mun kammala duk shirye-shirye da hukumar za zabe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zabe. Muna da tabbacin ci saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana campaign saboda ba ta yi aiki ko misalin zaratin a Taraba ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP a jihar Taraba cewa ta yi wannan batu da Elsudi yayi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa. Zai yi matukar wahala jam'iyyar APC ta karbi mulki a hannunsu. A tabakin kakakin jam'iyyar PDP na jihar.
Kana magana da Annitaran Irama kakakin jam'iyyar PDP a Taraba. Muna yi masa aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu. APC ban tada magana a Taraba to su ne suka yi. In sun ce PDP ba ta yi komai ba su ne suka yi wa mutanen Taraba.
Shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraba Alhaji Danjuma Umar Zin wanda yace a dukkanin alamu dai jam'iyyar sa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki a jihar Taraba domin a cewar sa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba.
Lokacin da aka yi creating Taraba nodan zo ita ta fara mulki wanda sanar zo ta karba saudan zo ta karba wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya nodan zo ya za su fitta gwamna.
Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Tuwa gaida Salisu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ganin yadda malaman addini suka kude cikin harkar siyasa ya sa ɗaya daga cikin malamai a Najeriya ga yawa malaman cewa duk wani malami da ya goya wa ɗan siyasa baya to ya sani fa kanshi zai rusa.
Idan zaka goyi bayan wanda zaka goyi bayan sa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake ba don abin duniyar sa ba zaka bare muku.
Su kuwa masana harkokin siyasa a Najeriya ga yawa duniya suke cewa saka salon sauke siyasa a harkar kotu na da wasu fitaccen
in shi ne na karshe in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zabe to kotu za ta tabbatar da na karshen nan.
Su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma a mara rage yawan zuwa kotun.
Zaben fidda gwanin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba da kuma rikitar zaben ɗan Mansa da jan tare Najira babban birnin tare Abuja ta jawo kaci baka ci ba baka ci baka ci ta hanyar sa'insa.
Dama ce suke in ka je INEC zaka tayar ba sunana bane. To da yake ba INEC biyu muke da shi ba INEC sun ga musu akwai suna.
Wasu da ke son su je baya su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Wannan abun da Allah ya manta wasu kuma wallahi sai dai watu akan nan danta.
Waɗannan fa so mun taumaka tattatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nunar da ku ƴan siyasan da ka iya maida ku gugariya sa shiri na 109 cikin jerin shirin manuniyan da ke tattaro dattawa mata da matasa tattaro tarin matasan kuma musamman ma dai na malaman addini yasa ɗaya daga cikin fitattun malamai a tare Najira Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Gurintin yace idan dai malaman addini na son kare mutuncin su to dole ne su bi ƴan siyasa ne nisa.
Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna. Wani malamin za a ce a bashi kujerun umra 10 makusancin sa zai ce a ai malam wane a bashi 15 in ba a bashi 15 ko 20 ba za a yi rikici da shi. Haka suke yi lissafi ake yi kai kana ganin kamar wani deal ne tsakaninka da su kuma sai sun yi meeting kowanne malami su kalli me za su bashi wani a ce a bashi miliyan 10 makusancin zai ce a ba zai yi mu ba a bashi 20. Dole ɗalibin ilimi ka zan mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka. Idan zaka goyi bayan wanda zaka goyi bayan sa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake ba don abin duniyar sa ba zaka bare muku. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai naga ƴan aikina da wani sako da su dawo an karba ko ba a karba ba jama'a kun fahimta to wannan tsarin Bilkis ta sunnanta wa masu mulki almajire ku ji tsoro ku yi taka tsantsan da yan siyasa
game da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa na shekarar 2023 nan kuwa masani a karkokin siyasa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero ne yake cewa kashe siyasar sayan ƙura'a da gujewa tada rikici bayan sanar da sakamakon zabe na cikin manyan darussa
cewar waɗansu sun yi kokari su kyautar wasu abubuwan daban kamar su kira ko kayan abinci amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kudin gasa a hannu cewar gasa yana kadawa izo ya karba ba a samu wannan ba ma'ana ashe za a je yin zaben nan ko da ba a bada komai ba kuma a yi shi sahihi dan haka shi ma wannan wani darasi ne
amma daktar baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yanda su kotunan suke hukunci baya kawo na kasa ga ita kanta demokradiyya
yana kawowa amma ya fi dama akan mutane su fita su gode kwanci akan titi yanzu in akai sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'adi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka aka tafi kotun sai kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma amma rage yawan zuwa kotu domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton inda kaje da kulli da yawa zaka samu hukuncin da kake nema
shi kuwa masani karkokin shari'a Barista Elsbar Abakar gaya wa duniya manyan dalilan da ake runguma zuwa gaban kotu idan an kammala zabe yana mai cewa idan dai mutum na da hujjoji ya bayyana gaban kotun to zai numfasa
a dokar ta bada dama akan cewar in hukumar zabe ta bada sanar war a cin zabe ko faduwa to duk dan takaran da bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba zai iya zuwa kotu ya kalubalanci wannan sakamako ko da shine mutumin da yazo na karshe saboda wata kila zai ce ne ba a bi dokokin da ya kamata a bi ba lokacin zabe ko kuma an yi magudi lokacin da aka yi zabe ko kuma hukumar zabe ta sadaukar da wasu abubuwan ta ga wani dan takara maimakon ta bada daman maki dukkan ɗan takarkaru ko kuma a zakulo wasu matsaloli waɗanda suke tattare da yadda aka gabatar da tsarin tafiyar da ƙuri'u ko kuma sakamako cewar ina da ƙuri'u kaza a wuri kaza amma kuma ga yadda aka karanto mani ko kuma a wuri kaza a tunda an yi amfani da na'ura ne ga waɗannan na'urorin sun nuna cewar ina da ƙuri'a kaza amma kaza aka karanto mani waɗannan su ne za su zama dalilan da za a shigar da ƙara don haka mutumin da yazo a jerin sakamako in shine na karshe in ya tabbata cewa ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zabe to kotu za ta tabbatar da na karshen nan bisa ƙuri'u waɗanda suke halal a matsayin shi ya ci zabe
game da kaci baka ci ba baka ci ba kacin da ake akan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a kujerar gwamnatin jihar Taraba kuwa dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC Senator Emmanuel Buwa ci aka je na baje bayanin bayyanawa duniya cewa wasu ne suka lakanci idan an tafi dandalin dire zabe fa za su sha kasa
duk rigimar da muke a APC tsakanin nan ne da PDP amma kuma suna amsa su yan APC mutane da yawa sun da haka ba ya kai ga mun je kotu a Federal High Court mun je Appeal har mu kara Supreme Court har muka dawo muka yi zabe na biyu bayan zabe na farko annan kuma PDP da yake sun tsorata da ne kwarai sai suka shiga ma mutane ai Supreme Court sai yi zabe ba ke na je kotu ga ma mutane wani dan takarar APC shine kotu suka ce kotu na ta fara bada judgment na farko na Jalingo kenan suka ce ai su dama sun ce a dawo ai sabon zabe an zo an yi Supreme Court sun upholding judgment nasu an zo an yi kuma meda kuma ni ne dan takara dama ce suke in ka je INEC zaka tar ba sunana bane to da yake ba INEC biyu muke da shi ba da kotun Jalingo suka ce wai ai INEC sun ga musu akwai sunana kuma sun ga ma INEC kar wani ya cire sunana a portal nasu so wannan kowa na ji mutane da yawa kuma sun ji
ashe dai har yanzu tana kasa tana dabawa game da kujerar dan mansar jantare Najeriya babban birnin tare Abuja da aka ce jam'iyyar Labour ce ta samu sauran jam'iyyun ta lallasa saboda mataimakin shugaban jam'iyyar Labour a babban birnin tare Abuja Comrade Farouk Datsama ya dire dalla dallan bayanai akan irin kwanta makon tadda yace ana neman yi danganin gaba ɗaya ma zaben an bi shi a lurusa
mun samu jita-jita cewa wannan nasara da Allah ya riga ya bamu wasu daga PDP da APC sun hada kai suna son su ga sun je sun juya wannan abun da Allah ya bayar jama'a suka bayar akan a saki zabe a Senate Labour Party ta samu kuri'a 202,175 APC ta samu kuri'a 78,905 sannan PDP ta samu kuri'a 100,544
menene alakar wannan alƙaluma da batun jita-jitar da kake bayani akai
wannan alƙumar nake ga maka ina ga maka ne domin jama'a su sani ga irin goyon bayan da suka bamu ga abun da muka samu wasu dake son su je baya-baya su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe muna son mu ga ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manjawa su bamu wallahi sai dai uwa tubu akan nanta
me yasa ba za ku bari sai kun tabbatar da wannan bayani da kake yi ba kafin ku fara korafi
wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a muka saki yadda babuwa
dukka iyaka bututun da zamu iya baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa da sani dai yanzu gashi nan nesa ta marmatso kusa domin kuwa daga juma'an nan fa saura kwanaki 72 ne kawai ga dukkanin masu zuran matse mu dafin ikon su masu sako kasa kuma madadin dukkanin wadanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da muke kawo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke sawo muku su cikin Hausa ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
kage da Isa yanzu kuma lokaci ne na sauraron nasihar Juma'a
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa na musulmi wannan nasiha ta mu ce baki daya game da rashin kula da martabobin ranar Juma'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wanka ranar Juma'a ya sanya kaya masu kyau ya fesa turare ya je ya zauna da wuri a masallacin Juma'a ya je da wuri to za a rubuta masa lada kamar ya bada sadaka rabumi kana iya tambayar dillalan dabbobi ka ce menene sadar rabumi yanzu to kamar ka bada sadaka rabumi ne mutumin da ya je a lokaci na biyu kamar wanda ya bada sadakar saniya ne wanda ya je a lokaci na uku kamar ya bada sadakar rago ne mai katon kaho wato babban rago sosai mai lafiya wanda ya je a lokaci na hudu za a ba shi lada kamar wanda ya bada sadakar kaza wanda ya je a lokaci na biyar za a ba shi lada kamar wanda ya bada sadakar kwai daga nan idan liman ya shigo masallaci ya zauna a kan mimbari mala'iku sai su naɗe files da suke rubuta da suke rijistar mutane wanda suke zuwa da wuri daga nan shikenan duk wanda ya zo daga baya kuma ya je samu Juma'a amma wannan martaba ta samu waɗannan sadakoki wato bai same su ba to a ce ka yi asarar kamar wannan abin ya kamata kai maka ka faɗa idan kai mai hankali ne an kuwa kuwa musulunci Ibrahim Abubakar Adam Al-Fullati shugaban kungiyar Shamsul Islam ta ƙasa a Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
To a takaice a karan farko sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara jamhuriyar Niger a jiya Alhamis don sanar da bada agajin jan kai da tattalin arziki da kuma na tsaro Ziyarar Blinken a Niger na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar Habasha a safiyar jiyan ziyarar da masu sharhi ke kallo a matsayin wani yunkuri na karfafa dangantakar Amurka a bangaren na duniya da Russia da China ke kokarin yin tasiri sosai Masu bincike na Majalisar Dinkin Duniya sun zargi hukumomin Russia da keta haƙoƙin bil'adama sosai akan farar hula a Ukraine wanda a lokuta da yawa hakan na iya zama laifuffukan yaki da cin zarafin bil'adama A cikakken rahoton majalisar na farko da aka fadda game da halin da ake ciki a Ukraine tun bayan da Russia ta fara mamayar kasar a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022 wani kwamitin bincike na kasa da kasa mai mambobi uku ya bayyana cewa hukumomin Russia sun aikata laifuffukan da suka sabawa dokokin kasa da kasa akan haƙoƙin bil'adama game da laifuffukan yaki da yawa da suka aikata Jami'an tsaron Iran sun sake kama fitacciyar yar gwagwarmaya kuma yar jarida Safida Golian yan sa'o'i bayan da ta bar gidan yari tana rera taken nuna adawa da jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei a cewar masu fafutuka.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 kenan agogo Najeriya Niger kamar da tadi wato 7 kenan agogo Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu na yanzu Karl, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.